This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba 24 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Takarar kujerar shugabancin Amurka na ƙara zafaffa a yayin da tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da sabon abokin karawarsa Kamala Harris suka daura aniyar yakin cikakkar juna. Wani dan majalisar dattawan Amurka zai yi murabus bayan kotu ta same shi da laifin karɓar tushiyar baki da wasu ayyukan cin hanci da rashawa. Jami'an Rasha sun ce wani jirgin saman Ukraine marar matuki ya kai hari kan wata tashar jiragen ruwan Rasha da ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, babban bankin Najeriya CBN ya sake ƙara kuɗin ruwa, lamarin da wasu 'yan ƙasar ke ganin cewa wannan matakin zai ƙara tsananta tsadar rayuwar da suke ciki.
Daga wata biyu da sun wuce zuwa yanzu nan muna siya 20,000 ne, yanzu mun samu karuwa 10,000 kai, that is buhun ya tashi 30,000 kenan. Manage ne kawai muna yin, ba riba komai a wurin.
Sannan za ku ji cewar manyan malaman addini sun shirya wani taro don samar da mafita game da yunkurin matasa na yin zanga-zanga a Najeriya saboda matsalar tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki.
Sakona shi ne a nemi wardar matasa, a nemi masu jin zafin abin da ke faru doron ƙasa domin abin bai bar kowa ba. Amma in mun ci za mu ci gadaddin nan su ko lokacin mu ci kar su yi zanga-zanga, wallahi ba shi ne mafita ba.
Kamar kowace safiyar ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin baki ne yanka wuya tare da Murtala Faruk Sanyinna, inda a yau shirin zai duba batun siyasa Amurka kan batun sanarwar janyewar shugaban Amurka Joe Biden daga takarar shugabancin kasar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Takarar kujerar shugabancin Amurka na ƙara zafaffa a yayin da jiya Talata tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da sabon abokiyar karawarsa mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris suka nuna ba sassauci wajen cikakkar juna a yayin da suka tunkari zaben watan Nuwamba. Trump ya gaggauta sauya akalar farmakinsa zuwa kan Harris bayan Biden mai shekaru 81 ya janye daga neman takarar sake zabensa a ranar Lahadi sakamakon matsin lamba daga takwarorinsa 'yan jam'iyyar Democrats masu fargabar shekarunsa da lafiyar kwakwalwarsa da kuma raguwar masu kada masa ƙuri'a. Trump mai shekaru 89 ya zargi Harris da yin ƙarya da rufa-rufa kan yanayin lafiyar Biden da kuma yadda sauyin dan takara ya haifar wa jam'iyyarsa ta Republican asarar makudan kuɗaɗe wajen yakin da suka yi da Biden wanda a yanzu ba shine dan takara ba. Ita kuwa Harris, tsohuwar babbar mai gabatar da ƙara a California, ta fadawa wani taron gangamin jama'a a ranar Talata cewa ta san mutane irin Trump. A halin da ake ciki a Washington, shugaba Joe Biden ya koma fadarsa ta White House bayan murmurewa daga COVID-19 domin kammala hasashen da ake yi cewa zai yi amfani da sauran lokacin mulkinsa da ya rage domin cimma muradun kasashen waje. A daya bangaren kuma, hankali ya karkata akan wanda Kamala Harris za ta zaba a matsayin mai mara mata baya bayan janyewar shugaba Joe Biden daga takara, inda kuma ya nuna goyon bayansa ga mataimakiyar tashi wadda kuma ta ne ta so samun goyon bayan wasu jigajigan jam'iyyar Democrats da kuma tallafin kuɗi. Jaridar Wall Street Journal ta ruwaito cewa gangamin yakin neman zabenta ya buƙaci bayanan cancanta daga gwamnoni biyar na Democrat da suka hada da Roy Cooper na North Carolina da Josh Shapiro na Pennsylvania da Gretchen Whitmer na Michigan da Tim Walz na Minnesota da J.B. Brisker na jihar Illinois, kazalika da kuma dan majalisar dattawa daya Mark Kelly daga jihar Arizona. Waɗanda aka tantance cancantar su daga cikin waɗannan za su gana ido da ido da Harris su tattauna, kana daga nan sai ta zaɓi ɗaya daga cikinsu watakila nan da mako guda ko makamanci haka kafin babban taron jam'iyyar na ƙasa. Jami'ai a kasar Rasha sun fada a jiya Talata cewa wani jirgin saman Ukraine marar matuki ya kai hari kan wata tashar jiragen ruwa a yankin Krasnodar dake kudancin Rasha, inda ya kashe akalla mutum daya tare da jikkata wasu akalla mutane biyar. Harin ya fada ne kan tashar jiragen ruwa ta Kafkas, kamar yadda gwamnan Krasnodar Benjamin Kondratev ya bayyana a wata sanarwa ta Telegram. Ya ce wuta ta tashi a wani jirgin ruwa amma an sami murƙushe ta, ba iya bayyana barnar da ta yi wa jirgin ruwan ba kawo yanzu. Rundunar sojin Ukraine ta ce harin da ta kai ya yi mummunar barna ga wani jirgin dakon taragon dogo a tashar jiragen ruwa da ke zirin tsakanin yankin Crimea da yankin Russia. To sai dai ba iya tantance gaskiyar ikirarin da bangarorin biyu suka yi ba.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, kafin nan za mu garzaya Najeriya. A yayin da hawan farashin kaya ke ƙara tsananta, babban bankin Najeriya wato CBN ya ƙara kuɗin ruwa da maki 50 daga kashi 26.25 zuwa kashi 26.75 cikin 100. Lamarin da wasu 'yan ƙasar ke ganin cewa wannan matakin na babban bankin zai ƙara tsananta tsadar kayan abinci. Amma bankin na CBN ya ce nan da ɗan lokaci 'yan ƙasa za su ga fa'idar matakin da ya ɗauka. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnan bankin CBN Olayemi Kadoso ne ya bayyana hakan bayan taron kwamitin manufofin kuɗin bankin karo na 296 da aka gudanar daga ranar 22 zuwa 23 ga watan Yulin nan a birnin Abuja, inda ya ce an ƙara kuɗin ruwan zuwa kaso 26.75 cikin 100. A bisa wannan matakin na bankin CBN na yau, muryar Amurka ta nemi ta bakin wasu masu gasa masara a kan titunan Abuja, inda wani ya ce an samu ɗan sauki saboda damina.
Muna na Inusa Adamu, ina sayar da masara nan a CBN Quarters. Kaman kwanakin ba 200 ne muke sayan ta a ƙasa banda kuɗin mota, amma yanzu muna dan samun ta 150-170.
Wata kuma tace
Madam Grace, daga wata biyu da sun wuce zuwa yanzu nan muna saya 20,000 ne, yanzu mun samu karuwa 10,000 kai, that is buhun ya tashi 30,000 kenan. Wallahi manage ne kawai muna yi, ba riba komai a wurin. Muna roƙon su ne su duba talakawa din, because in ya ci gaba haka wallahi akwai damuwa.
Kwamitin manufofin kuɗin CBN ɗin da ya bada dalilin da ya sanya aka ɗauki matakin ƙara kuɗin ruwan, kamar yadda za ku ji daga bakin jagorar sashen manufofin kuɗin CBN.
Sunana Dr. Ladi Raulatu Balakefi MNI. To mun ɗaga kuɗin ruwa daga kaso 26.25 zuwa 26.75. To kuma abin da ya sa muka yi haka, don muna son mu rage yawan kuɗi da ke zirga-zirga. In muka rage yawan kuɗi da ke zirga-zirga, zai sauko da farashin abinci. Abubuwan 'yan ta'adda ya sa manoma ba su samu sun yi shuki da yawa ba, abinci ya yi karanci. Idan kuma kuɗi na da yawa, kuma babu abinci da yawa da kuɗin zai siya, farashin kaya za su tashi. To wannan economics da aikin nan da muke yi, yanda muke dubawa, za mu je kasuwa mu dudduba farashin komai, mu ga yawan kuma kuɗin da ke ƙasa. To ta haka sai mu ga to yaya za mu yi mu rage kuɗin da ke hannun bankuna. Akwai kuma kuɗaɗen da suke waje da ba a bankuna suke ba, da mu ba mu da ƴanci a kansu, tunda mutane ba su kawo kuɗaɗen nan banki ba. To su ma suna nan suna yawo a cikin kasuwa. To saboda haka dole mu yi kokari mu ga mun rage yawan kuɗi. Da muka rage yawan kuɗi, insha Allah muna ganin kuɗin abinci zai sauka.
Shin yaya masana tattalin arziki ke kallon wannan matakin bankin na CBN? Malam Kasim Garba Kurfi ya ce
wannan ƙari bai ba mamaki ba. Abin da ya sa saboda hauhawar farashi abubuwa suna ƙara sama. To babban banki baya son hauhawar farashi tana sama. Domin idan hauhawar farashi tana sama, abinda za a yi shine a ƙara kuɗin ruwa don a jawo hankulan masu sayan kaddara suna ajiyewa. Maimakon ka sai kaddara ka aje, sai ka kawo kuɗinka a banki a baka kishi 27.75. Wannan ba karamin abu ne, kuma an sama da shekara 20 kafin a ga babban bankin Najeriya yayi haka. Amma ya zama mashi dole, domin na farko dai daya ga hauhawar farashi. Na biyu kuma dala tana ƙara ƙarfi, naira tana karewa. Wannan shi ya kawo haka.
A wani bangare kuma Dr. Raulatu ta yi ƙarin bayani akan batun maido da kuɗaɗen da aka dade ba a yi amfani da su a asusun bankunan kasuwanci zuwa babban bankin ƙasar.
Akwai mutanen da suka bar kuɗaɗen su a banki ko dan wani ya rasu ya bar kuɗi ba a sani ba, ko kuma kai ma da kanka kana da ɗan kuɗi a cikin account ɗinka, to yanzu duk mun ce a dawo da shi nan bankin Central Bank don mu sa ido a kansu. Amma kuma duk wanda ke son kuɗin shi, in ya kawo shaida cewa wannan kuɗin shi ne, za a bashi wannan asusun shi ne, ba mu san mu bari a hannun bankuna, sai su yi ta kasuwanci da shi. Suna ƙara yawan kuɗi a kasuwa, abinda kuma muke son mu rage.
Najeriya dai yana fama da matsalolin matsin tattalin arziki mafi muni, musamman a baya-bayan nan wanda ya yi sanadiyar tsadar rayuwa, lamarin da masana tattalin arziki suke cewa baya rasa nasaba da manufofin gwamnati. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Murtala Faruk Sanyin na ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Dan majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Democrat daga jihar New Jersey, Senator Bob Menendez, zai yi murabus daga kujerarsa daga ranar 20 ga watan Agusta mai zuwa. Menendez ya aike da takardar murabus din nasa zuwa ga gwamnan New Jersey, shi ma dan Democrat Phil Murphy, a jiya Talata. Wannan ya baiwa Murphy damar nada wani zuwa majalisar dattawa domin maye gurbin sa na sauran lokacin wa'adin mulki da zai kare a ranar 3 ga watan Janairun shekara ta 2025. Murabus din dan majalisar dattawan ta biyo ne bayan kotu ta same shi da laifin karbar toshiyar baki da wasu ayyuka na cin hanci da rashawa, ciki har da halayyar zama tamkar jami'in gwamnatin kasar Masar. An sami Menendez da laifi kan tuhumar sayar da karfin ikon kujerar sa ga 'yan kasuwa 3 da suka nemi alfarma. Menendez ya kafe kan cewa bai aikata laifi ba. An ci gaba da neman ceto mutane har ya zuwa yammacin jiya Talata a yankin Gofa, bayan zaftarewar kasa da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 229 a kudancin kasar Habasha. Adadin na waɗanda suka mutu ya haɗa da mutane da dama da kasa ta binne su a ranar Litinin, yayin da ma'aikatan ceto suka karaɗe yankin domin ceto masu sauran rai daga wata zaftarewar kasa a ranar Lahadi, a cewar hukumomin kasar. Ruwan sama kama da bakin ƙwarya ne suka haddasa zaftarewar kasar a gunduma mai nisa ta Kencho Sacha ta kasar Habasha. Daga cikin waɗanda suka mutu har da ƙananan yara da mata masu juna biyu, a cewar wani jami'in yankin, inda ya ƙara da cewa an sami zaro mutane aƙalla 5 da ransu. Prime Minister Abiy Ahmed ya ce an tura jami'an hukumar kula da bala'o'i ta ƙasar zuwa yankin domin taimakawa wajen aikin bincike da ceto.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ganin yadda matasa suka dage kan yin zanga-zangar nuna damuwarsu kan taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin tsaro a Najeriya, hakan ya sa manyan malaman addini shirya taron masana da shugabanni don samar da mafita game da wannan yunkuri na matasan, inda suka ce sun shirya taron ne domin tattara bayanai da bada shawarwari. Kuma taron ya samu halartar wasu 'yan ƙasar Sudan da suka ce zanga-zanga a ƙasar su ba ta haifar musu da ɗami ido ba. Daga Kaduna, wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da rahoto kan wannan batun.
Tun bayan bayyana aniyar zanga-zangar da wasu matasan Najeriya suka ce ta zama wajibi saboda tsadar rayuwa ne dai, malamai da shugabannin addini suka dukufa wajen ganin sun jawo hankalin matasa akan cewa su yi hattara da wannan yunkuri. Me yiwa kuma ganin yadda matasan Najeriya suka ke kasa-kasa game da wannan kira ne yasa gidan tarihi na Arewa, wato Arewa House, ya kira wani taron malaman addini da masana, inda wasu 'yan Sudan din da zanga-zangar kasar ta tarwatsa su suka yi bayani akan hatsarin zanga-zangar a wannan kasa. Malam Mustafa Sardaunan Wurno na cikin ƴan Sudan din da suka yi wa manema labaru bayanin abin da zanga-zangar Sudan din ta haifar.
Nazo na halarci wannan taro kuma na gabatar da dan guntun bayani akan abubuwan da suke faruwa a Sudan. Mu dai a Sudan an fara zanga-zanga akan biredi farashin shi ya daga daga 1 pound na Sudan zuwa 2 pound. Aka fara wannan zanga-zanga har aka kai ma aka rushe gwamnati, aka zo za a kafa gwamnati, aka kasa ma shiryawa don ayi gwamnati don kowa yadda da shi. Gashi yanzu da dalili wannan abun yaki ya zo ya watsu cikin kasar Sudan, ya rushe kasar Sudan gaba dai. Mu wadanda muka yi zanga-zanga akan biredi ya daga daga 1 pound zuwa 2 pound, a yau biredi ya kai 250, ya linka fiye da so 100.
Shugaban kungiyar kristoci ta kasa wato Canelation jihar Kaduna Rabaran Ma'aji Kalib na cikin malaman addinin da suka yi bayani kan shirin shiga zanga-zanga a Nigeria da ya bugi jaki kuma ya bugi taiki.
Na farko bamu san wayanda suke shirya wannan zanga-zanga ba, na biyu bamu san me ake so a cimma ba, na uku kar mu manta an yi zanga-zanga a lokuta daban-daban a baya da suka wuce, mutane sun mutu, wasu ka rasa dukiyoyinsu, so mu yi hankali, mu yi la'akari.
Akwai masu shaku malaman addini da kun mai da hankali ma wajen gaya wa gwamnatin ta yi abubuwan da za su rage raɗaɗin da ake ciki, kila ma da an haƙura da wannan zanga-zanga.
Gwamnati ta sa ido ta dubi jama'an da take shugabanta, sai ka zo ga wai dan majalisa yana tuka mota na naira miliyan 160, alhali mutanen da ke wakilta suna kwanan yunwa, ba wasu ma ba ta tabbaci abin da za su ci. So gwamnati su ma su yi la'akari.
Shi ma dai fitaccen malamin addinin musuluncin nan a Nigeria, Sheikh Kalur Abdullahi Maraya, ya jawo hankalin dukkanin bangarori.
Duk sanda aka fara zanga-zanga ko me kyakkyawar niyyar masu yi, to za ka ga cewa wasu sun shiga ciki, shigarsu sai jawo a rasa rayuka, ayuwa wasu da kuma kona dukiyoyin al'umma. An yi kira kuma ga ita gwamnati duk abin da ta san ta yi wanda ya jawo har matasan nan suke tunanin su yi zanga-zanga, to ta sake dubawa, musamman daina biyan tallafin man fetur da ta yi din nan, to ta dawo da biyan tallafin man fetur. Domin ka duba za ka ga daga cinkoken da matasan suke yi, tallafin nan da aka janyi har yanzu ma ba a san kuɗin nawa aka samu ba.
Shugabannin kungiyoyin zaman lafiya da masana tattalin arziki daga bangarori daban-daban da suka halarci wannan taro kuma sun dage kan cewa akwai hanya ɗaya da ta rage wajen ganin gwamnati ta dakatar da wannan yunkurin zanga-zanga a ƙasar baki ɗaya.
Sunana Pastor Dr. Yohana YGB, ina shugabantar kungiya na farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmi kristoci da sauran wanda a Nigeria. Sakona shi ne a nemi wardar matasan, a nemi masu jin zafin abin da ke faru doron ƙasa, domin abin bai bar kowa ba. Amma in mun ce za mu ci gaba da nan su ko lokacin ci kirsi zanga-zanga, wallahi ba shi ne mafita ba. A zauna da su, a ji su, in an ji abin da ke damun su, a nemi
sunana Dr. Ismail Muhammad Ancho. To abinda zai dakatar da zanga-zangan nan shine lallai a fada waɗannan matsaloli na maganar hawan farashi, na tsadar rayuwa, na maganar lalacewar darajar naira, na maganar cin tallafin mai fetur, a tattara su a bayin ma gwamnati, a bata lokaci cewa daga nan zuwa lokaci kaza sai maganin wannan abin. Abin da nake ganin kawai zai iya maganin wannan zanga-zanga kenan.
Masu shirye shiga wannan zanga-zanga dai sun riga sun sa mata ranar farawa a makon gobe, sai dai kuma ganin yadda suke tafaman zukewa yasa an fara tantama da babar cewa shin anya wannan zanga-zanga za ta yi hukuwa. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
A gaida Isa Lol Ikara, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. Siyasar kasar Amurka ta dauki wani sabon salo tun bayan da ranar Lahadin da ta gabata shugaban kasa Joe Biden ya bada sanarwar janyewar sa daga takara domin neman wa'adin mulki na biyu sakamakon matsin lamba da ya fuskanta daga wasu ƴan jam'iyyar sa ta Democrat da ke bayyana ta baba akan shekarun sa da yanayin lafiyar sa. Bayan janyewar ta sa kuma Biden mai shekaru 81 ya fito karara ya bayyana goyon bayan sa ga mataimakiyarsa Kamala Harris a zaman wadda za ta ci gaba da daga tutar jam'iyyar a zaben shugaban kasa mai zuwa a watan Nuwamba na wannan shekara. Kuma duk da yake jam'iyyar za ta yi matsaya ta karshe kan dan takararta ne a babban taron ta na kasa nan da wata daya mai zuwa, tuni da Kamala Harris ta so mun samu goyon bayan wasu jigajigan jam'iyyar. Na tambayi Dr. Muhammad Laden, wani dan Najeriya mazauni nan Amurka, ma mai fashin baki kan lamuran siyasa, akan irin tasirin da hakan zai haifar ga siyasar ta Amurka.
Yawancin su kasan da suna amfani da rashin lafiyarsu, kullum suna amfani da shi, amma yanzu za su fi domin kowa ya shigo ba da za ce kwakwalwarsu ba ta aiki ko ba shi da lafiya. Duk wanda ya shigo yanzu tsatsan za su yi kafa da kafa ne da shi da kowa ya shigo da Trump. Duk abubuwan da ya kamata a tona asirinsu za su tona asirinsa. To abin da zai faru kenan nake tsammani.
To idan aka yi la'akari da cewa yanzu kusan wata ɗaya rage kacal da gudanar da babban taron jam'iyyar ita ta Democrat inda za ta fitar da ɗan takara, sa'annan kuma duka ga baki ɗaya za a iya ce wata biyar ne suka rage domin gudanar da zaben shugaban ƙasa na gama gari. Anya, baka ganin kamar lokaci ya ƙure wa jam'iyyar Democrat ta iya kankanta ɗan takara har ta zo ta yi nasara a wannan zaben da za a fafata?
To ai kan shi ana abin nan na America, wani lokaci yanda su masu jefa ƙuri'a nake wani lokaci ba gane abin da suke tunani. Abin da kace gaskiya ne, abin lokacin kan ya ƙure sosai, amma ba mu san abin da zai faru ba. Inda suka samu wani wanda zai shiga wannan takarar yana da kuzari, mutane sun yi da yawa za su iya ci.
Kana ganin yanzu akwai wani daga cikin jam'iyyar Democrat da za ta tsayar wanda zai iya fafatawa da shi Donald Trump idan har an ce shi shugaba Biden ba zai iya ba?
Akwai su kan da yawa wanda za su yi kafa da kafa da shi, domin shi ba da wani lokaci yadda yake magana da sauransu, amma akwai mutanen Democrat za su iya kafa da kafa, za su iya komai da yake yayi za su iya yi da shi. Saboda haka na ga ma wanda duk wanda ya shigo zai zo Biden ne muke gani.
Akwai yiwuwa ko kuma akwai raɗin cewa watakila ana ganin mataimakiyar shugaba Kamala Harris watakila ita ce ake gani kan gaba-gaba. Ban sani ba, ya kake kallon wannan al'amarin idan watakila ta kasance?
To dai abin da nake ganin wannan al'amarin shi ne kasan ita a ubanta baki uwarta ba India. So yanzu suka kira su people of color, kuma baƙaƙe kenan suke kallon su. Amma in dai batun ta gane abubuwan da suke faruwa ne ta gane kware don kasan ita ne babban abin nan na California kafin ta shiga siyasar ƙasan gabaki ɗaya. Ta san kan dokokin ƙasan nan sosai. So da ganin inda ne ta shiga za ta iya takara da Trump sosai, kuma za ta iya abubuwan za ta iya faɗa mashi zai wuya shi ma ya gane wani lokaci. Saboda haka duk ka suna alakari da Turawa da yawa ɗan son su sha'anin za su yi abu da kai, amma aka ce ka shiga irin abubuwa haka ba son su zaɓi baki yawan cin su, amma akwai yawancin su kwaɗansu gizo, amma akwai da yawa da ba son baƙaƙi. Akwai kamar gwamna ɗin California kasan shi ma ya iya magana sosai. Akwai gwamna ɗin, akwai gwamnoni da na jihohi daban-daban kamar uku haka wanda suna da ƙarfi kwarai da gaske za su iya shiga kuma za su iya nasara, amma ba mu san dai wanda zai fito ba.
Menene tasiri, wani irin tasiri za ka kake tunanin wannan abin zai yi ga shi kan shi sha'anin zaben gabaki ɗaya na Amurka na watan Nuwamba da za a gudanar da kuma siyasa Amurka gaba ɗaya? Saboda ba wannan ba abu ne wanda aka saba da shi irin haka ba, a ce shugaba mai ci ya yi murabu saboda matsin lamba cewa ya sauka ba zai iya ba.
To ai kasan siyasar America ta canza kwarai ba kamar da take ba, kuma yana canzawa kasan nan. Kamar inda na lura ya farkon zuwa kasan nan siyasar nasu ai abin ya kuma ya fi kwantata, amma yanzu siyasar nasu ta canza. So ba abin da za ka iya cewa ba za ka tabbatar da abin da zai iya faruwa ba. Saboda haka sai dai kawai sai kuma ikon Allah mu ga dai abin da zai faru. Amma dai mutum ya ce ga yanda za ta faru ba za ta iya ba.
Wannan yanayi na siyasar Amurka dai wani babban darasi ne abin koyi ga kasashen nahiyar Afirka, inda ba yawan shekaru ba wani yanayi da ya isa ya raba shugabanni da mulkin su. A ra'ayin mai fashin baki kan siyasar duniya a jamhuriyar Nijar, Dr. Wada Nafi'u, a zantawarsa da Hauwa Sharif.
To gaskiya yanda muka karbo wannan sako da ya fito daga Amurka musamman shugaban kasa Joe Biden da yace ya nemi adadi na biyu ba kuma bayan shi hallo ya daga hannun mataimake shi yace masu shan shi speeda dan sabi a zabe ta muna ganin ba karaman ci gaba ce ba ya ba demokradiya Amurka kuma bayan ma demokradiya Amurka kasashen duniya gaba daya ya kamata su dauki wannan kamar tarihi kuma ya kamata su dauki wannan kamar darasi bisa kan abinda shugaban kasa Amurka yayi a wannan lokacin tunda alhali yana iya nemi adadi na biyu kuma bayan haka nan adadin na biyu da ya kamata ya nema kuma ba duka yan Amurka bane suka yi kira suka ce mishi kai ne mai cewa siyasar shi ce kungiyar siyasar shi ce ta demokrat sune suka yi wasa a cikin su suka ce ya kamata ya jiba shekarun shi kuma ya kamata ya jiba tafiyar da rashin lada yake ya fasa kai ne mai wannan adadi na biyu kuma ya ji kiran su ya karba kiran su yace bayani ma ba kuma bayan bayani ma ba ya kira shi yace su bayan wannan mataimake shi da shi kenan ba buwar ba karamin tasiri bane ba karamin darasi bane ya bada kasashen duniya gaba daya
na'am ya wato kamar musamman zan iya cewa wani darasi kake ganin shugabannin Afirka za su dauka daga wannan dakako na shugaba Joe Biden musamman yanda aka san shugabannin Afirka da san liƙewa musamman
shugabannin Afirka kamata su binda ya kamata wannan ba karamin darasi bane ya kamata su doka in kuka diba kuka gani shugaban kasar Kamaru Paul Biya shekarar 92 har yanzu kuma a nan shekara ta 2025 yana son ya kara takara kun ga wannan ya kamata a ce ya doki darasi musamman cewa kai umma ji wani ne zai sa ya kamata ya sa tunda in aka wasu shekaru ba a gane ma menene tafiyar da kasa ba a gane abubuwa da yawa saboda yan shekaru suka yi ne kuma in kuka diba kuka gani daga an ci yau mutum ya yi shekara 80 gaskiya ta hiyoyin a rayuwar ta duka dai tahiya ne ake yi ana lallabawa a ga yanda Allah zai yi kenan shugabannin Afirka musamman wayannan wanda suka kwarari 80 ko suka ba ma 80 baya ya kamata a ce sun doki darasin wannan na Joe Biden su bar matasa su yi gwagwarmaya don saboda cigaban kasashen su.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin dukkan abokan aiki Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
To da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Zara a takaice takarar kujerar shugabancin Amurka na ƙara zafafa a yayin da jiya Talata tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da sabuwar abokiyar karawarsa mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris suka daura aniyar nuna babu sassauci wajen caccakar junansu a yayin da suka tunkari zaɓen watan Nuwamba. A daya ɓangaren kuma hankali ya karkata akan wanda Kamala Harris za ta zaɓa a matsayin mai mara mata baya bayan janyewar shugaba Biden daga takara inda kuma ya nuna goyon bayansa gare ta wanda kuma tuni ta so samun goyon bayan wasu jigajigan jam'iyyar Democrat da kuma tallafin kuɗi. Jami'ai a ƙasar Rasha sun faɗa a jiya Talata cewa wani jirgin saman Ukraine marar matuƙi ya kai hari kan wata tashar jiragen ruwa a yankin Krasnodar da ke kudancin Rasha inda ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu akalla mutane biyar. Harin ya faɗa ne kan tashar jiragen ruwa ta Kaukaz kamar yadda gwamnan Krasnodar ya ba da sanarwa a Telegram. Dan majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Democrat daga jihar New Jersey Senator Bob Menendez zai yi murabus daga kujerarsa daga ranar 20 ga watan Agusta mai zuwa. Murabus din dan majalisar dattawan da ya biyo ne bayan kotu ta same shi da laifin karɓar toshiyar baki da wasu ayyukan cin hanci da rashawa ciki har da halayyar zama tamkar jami'in gwamnatin kasar Masar. An ci gaba da neman ceto mutane har ya zuwa yammacin jiya Talata a yankin Gofa bayan zaftarewar ƙasa da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 229 a kudancin ƙasar Habasha adadin na waɗanda suka mutu ya hada da mutane da dama da ƙasa ta binne su a ranar Litinin, inda ma'aikatan ceto suka karaɗe yankin domin ceto masu sauran rai daga wata zaftarewar ƙasa a ranar Lahadi, a cewar hukumomin ƙasar.
Sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa saƙon taya murnar ƙaruwar ƴa mace da wakilinmu a Ghana, Hamza Adam, ya samu. Allah ya raya, Allah ya albarka. A madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin, da Dadi Balawe da ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin.